sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum ni ne Sarfi Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Alhamis 18 ga watan Agusta na shekarar 2022 cikin shirin za ku ji cewa rikici tsakanin wasu kabilu biyu a yankin Bako na kasar Ghana ya haifar da asarar rayuka haka kuma za ku ji cewa hawa farashin kayayyaki a Najeriya ya haura zuwa kashi 19.6 yanayi mafi muni cikin shekaru 17 sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Barme shirya kuma zai gabatar daga nan zamu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Ghana amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane da ke mutuwa daga haduran ababen hawa a Amurka ya karu da kusan kashi 7 cikin 100 a watannin ukun farkon shekarar 2022 zuwa 9560 wanda shine adadi mafi girma na watanni ukun farko tun 2002 kamar yadda hukumar da ke kula ta bayyana jiya Laraba a cikin kiyasi na farko. Hukumar kula da kare hatsari ta kasa wato NHTSA ta ce mutuwa ta dalilin ababen hawa na karuwa tun lokacin da annobar cutar COVID-19 ta barke a cikin 2021 mutuwar haduran ababen hawa a Amurka ya karu da kashi 10.5 cikin 100 zuwa 42,915 adadi mafi girma na mutane da suka mutu a hadura kan hanyoyin Amurka a cikin shekara guda tun daga 2005. Gwamnatin Biden ta bayyana karuwa adadin a matsayin babbar matsala. Mutuwar ta dalilin haduran ababen hawa ta karu bayan an cire dokokin kullan annoba yayin da direbobi da dama suka tsunduma halaye na rashin kula. Mutuwar ababen hawa a cikin watanni ukun farkon shekarar 2022 ya karu da kashi 21 cikin 100 sama da 7,893 a daidai wannan lokaci a shekarar 2020. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi 14 na arewacin ƙasar Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a El Tab da ke kusa da iyaka da ƙasar Tunisia yayin da tun da farko mutane 2 suka mutu a Sirte. Hukumar kare haƙƙin fararen hula a Saitip ta ce mata 2 sun mutu, mahaifiya mai shekaru 58 da ɗiyarta 'yar shekara 31 a garin. An ga mutane na tserewa daga gidajensu a Souk Ahras da ke gabas mai nisa kusa da kan iyaka Algeria da Tunisia yayin da gobarar ta bazu kafin a tura jirage masu saukar ungulu na kashe gobara. A wani bayani tun da farko da aka fitar an ce mutane 4 a Souk Ahras ne suka kone kurmus yayin da wasu 41 ke fama da matsalar numfashi, in ji hukumomi. Kafofin yaɗa labarai sun ce an kwashe mazauna yankin 350 sai dai babu wasu alƙaluma da aka bayar da adadin mutanen da suka ji rauni a gobara a wasu yankuna. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ƙare a watan Janairun bara, yan jam'iyyar Republican goma a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya 'yan Democrat wajen kada ƙuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisar dokokin Amurka fiye da shekara guda da rabi bayan haka, sannan kuma bayan kakkautar suka da aka yi ta yi wa 'yan jam'iyyar Republican da suka fito ƙarar suka yi adawa da shi, Trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya. Wani daga cikin 'yan majalisar goma da suka kada ƙuri'a tsigewar sun zaɓi yin ritaya idan sun kammala wa'adinsa a watan Janairu mai zuwa, maimakon fuskantar 'yan takarar da Trump ke marawa baya zaɓukan fidda gwani na jam'iyyar. Bugu da ƙari, wasu 4 sun sha kayi a rikicin cikin gida da Trump ya goyi bayan waɗanda suke kalubalantarsa a cikin 'yan watannin nan, don haka su ma za su bar majalisar. 2 ne daga cikin 10 kawai suka rage masu neman wani wa'adin shekaru 2 da za su shiga zaben watan Nuwamba, inda za su fafata da masu kalubalantar su na Democrat.
Eh Ina jima kadan zamu kawo muku sauraron labaran duniya amma kafin nan zamu leka Ghana inda rikici tsakanin wasu kabilu biyu a yankin Boko mai iyaka da Burkina Faso ya haifar da asarar rayuka da kuma zaman dardar sai dai jami'an ƴan sanda sun sha alwashin kamo duk wanda ke da hannu a rikicin ga Hamza Adam da ƙarin bayani
Karar bindiga kenan yayin da ake musayin halje-halje tsakanin wasu kabilu biyu manfurshi da kusasi da aka ce ba ga maciji a tsakanin su abinda ya sanadiyar mutuwar mutane bakwai a yankin Boko na jihar Maso gabashin kasar Ghana rikicin baya-bayan nan ya samo asali ne a lokacin da wasu da aka ce matasan Boko ne suke kan hanyar su zuwa gida daga wani gari Bolga Malam Usman Apuman daya daga cikin waɗanda sun kasira da ransu yayin harin da ya janyo rikicin baya-bayan nan ya zanta da muryar Amurka
mun je Bolga ne ni din gurin komowa mu ne muka mun kusa shigan Boko sai muka ga waran su sun zo da arai da tafu sai suka kira sunan driver na waya saya ya saya yet miki furon keni mana bure na buru kuma ya bure yana gudu muna gudu tare lokacin sun sa bindiga cikin lore 360 da ke tsakanin nan sun make sure sun kashe waɗannan duka sai mu muna gudu tukuna suka juye suka halbe mu ba su same mu ba kuma garin mu ya rike ce sosai sosai a tun jiya na lokacin da wannan incident ya faru har zuwa da safin ga ana ya kire ni
kana cikin fargaba kai zafin kanka
a dole ne ai gari da ana buga bindigogi kuma yanda na ga kashin ga aidai dole yin fargaba
shi kuwa jami'in da ke wakiltar fadar limancin kasar Ghana a office din su fito janar din dakarun ɗan sandan kasar Malam Usman Muhammad Mansur ya bayyana cewa har ila yau dai hukumar ɗan sanda bata cafke kowa ba tukuna
kuma ɗan sanda ba su cafke wani ba tukuna amma insha Allah za su aiki za ku ji labarin da iko Allah za a samu a kama waɗannan mutanen da suka yi wannan heinous crime
ko me yayi mafita kan wannan rikicin kabilanci da yake cinyewa na tuntubi Malam Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen kasar Ghana a inda yake cewa da farko fa Ghana na hasaran zuzurutun kudade sakamakon dirka dakaru a yankin abinda yace akwai damuwa matuka
kowani dan sanda ko sojan da aka kai cin shi da cin shi ya zama burden ne kan taxpayer ina ga wannan kudaden da ake zubarwa ma inda an samu an ba mutane sun su annun jari su soma wani abu kadan kadan ya taimaka ma garin Boko ko shi mun roki dattawa da sarakai da maluma da matasan wurin dai su
Sheikh Washek Salam Hassan mamba a majalisar tsaro na kasar Ghana ya bayyana cewa gwamnatin Ghana fa dai na yin nata iya kokari
gwamnati ta yi kokarinta kuma kowane lokaci akwai jami'an tsaro daga wurin saboda a kiyaye rayukan mutane da amanar mutane peace council an yi tafiya daban-daban zuwa ga Boko sarakai duka daga Boko ne na yirme duka kowane na son a samu kwanciyar hankali daga Boko to amma menene sababi ba a samu kwanciyar hankali shine mutanen gefe-gefe abinda ya tashi daga jiya report da muke da shi yau mutane da suka mutu ba hudu ba yanzu bakwai mutane bakwai suka mutu yanzu haka shi yasa peace council tana cikin kokarinta his excellency Nana Addo yayi magana kuma ba an samu kwanciyar hankali ba bai yiwuwa mutanen Boko su samu ci gaba
rikicin kabilanci na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya bisa kokarin da gwamnati ke yi wajen samar da ci gaba musamman a yankin jihar Maso gabashin kasar abinda ya sanadiyar ficewa jama'a da dama a yankin
tunana Hafiz Zango nake daga Boko wallahi masuwa ya kawo nukumashi da farmi da fargaba da tashin hankali ya kawo nukumashi
Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana
to a gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz ya rawo da kashi na biyu na labaran duniya
Jalaraba babbar kwamishinar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Bangladesh da ta kafa bincike mai zaman kansa da gaskiya kan zarge-zargen ɓacewar da aka yi kisan gilla da azabtarwa. A taron manema labarai da ta kammala ziyararta ta kwanaki huɗu a Bangladesh, Michelle Bachelet ta kuma buƙaci gwamnatin ƙasar ta kudancin Asiya da ta amince da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kare dukkan mutane daga tilastawa ɓacewa. Ta ce Bangladesh tana cikin dukkanin muhimman yarjejeniyoyin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya inda ta ƙara da cewa akwai ci gaba da zarge-zargen ɓacewar lokaci mai tsawo da kuma na dogon lokaci da damuwa game da rashin bin ƙa'ida da tsare-tsaren shari'a. Bachelet ta ce gayyatar ƙungiyar ma'aikata ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan tilastawa ɓacewa don zuwa Bangladesh zai nuna himma don magance wannan batu. Jiya Laraba hukumomin Taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai karfi ya tashi a wani masallaci dake Kabul babban birnin kasar a lokacin sallar magriba lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama mai magana da yawun yan sandan birnin Khalid Zardan ya ce da BOA cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi karin bayani ba ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da liken asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike majiyoyi da dama sun ba da rahoton cewa akalla masu ibada 20 suka mutu wasu da dama suka ji rauni a wani harin kunar bakin wake an bayyana cewa Mulbi Amir Muhammad Kabuli sanannen malamin Islama kuma mai wa'azi a Afghanistan yana cikin waɗanda suka mutu an ambato wani ganau da jami'an yan sanda suna tabbatarwa kamfanin dillancin labarai na Associated Press mutuwar akalla mutane 10 ciki har da Kabuli taliban ba su ce komai ba game da asarar rayuka
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla biyo bayan bayanan hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da ke nuna cewa hawa farashin kayayyaki a kasar ya karu zuwa kashi 19.64 cikin 100 lamarin da ke zama mafi girma da muni da aka taba samu a kasar tun shekarar 2005 wato shekaru 17 da suka gabata kwararru sun bayyana tasirin hakan zai haifar ga yan kasa musamman talakawa daga Abuja ga rahoton wakilinmu Shamsiya Hamza Ibrahim
Wannan ne na nuni da cewa matsin rayuwa da al'ummar Najeriya ke fuskanta ya dade muni la'akari da canjin da aka samu na hawan farashin kayayyaki musamman na masarufi wanda suka rabanya na shekarun baya da suka gabata an samu ƙari a hawan farashin kayayyakin abinci daga kashi 20.60 cikin 100 a watan Yuni zuwa kashi 22.2 a watan Yuli wanda ake ganin ya samo asali ne sakamakon hawan farashin biredi da hatsi da sauran kayayyakin abinci Abubakar Muhammad wani magidanci ne ya kwatanta munin lamarin
wannan inflation da ake magana akai gaskiya ne babu ƙarya kowa ka ya sarra dadin da muke ciki mun san wahalan da muke ciki sai ka samu da kyanne wanda zaka iya ci da iyalinka kila ma ba zaka iya yansu uku a rana ba abinci sannan ka je kasuwan nan ne zaka ga tashin hankali abinda 10,000 zai saya maka da ka je ka lallaba 30,000 ba zai saya ma ba yanzu abin ya wuce duk yadda ake tunani kuma duk wanda yake ji na yanzu haka ya san radadin nan kowa na jin ta a ciki sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana saukin wannan lamari
alƙalamin farashin kayayyakin masarufi na hukumar kididdiga ta Najeriya dai a watan Yulin shekarar 2022 da muke ciki yayi nuni da cewa an samu karuwa na kashi 18.17 cikin 100 wato sama da kashi 18.62 cikin 100 da aka samu a watan Yuli na shekarar lamarin da ke nuni da cewa an samu sauyin farashi a ayyuka da kayayyaki da mutane ke amfani da su na yau da kullun batun da masanin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya Dr. Isa Abdullahi yace hakan ba karamin shafar tattalin arzikin kasar zai yi ba.
Wannan irin abubuwa sun zamanto alaka kai wa tattalin arziki kuma abinda ake gudu shine zai zamanto ba za a iya tsare-tsare na kasa ba kuma ba za a iya tabbatar da yau abinda ake kira focus me mutum yake ganin zai iya sayarwa in ya sarrafa kuma idan ya siyar zuwa lokaci shekara guda nawa zai ci riba akan wannan to ba zai iya sanin ma zai iya cin riban ko ba zai ci ba tunda farashin abubuwa kullun karuwa suke yi bai san in yanzu yayi abu ko zuwa anjima farashin abin da yake yin aiki da shi ya karu ba to kenan ba za a iya tsare-tsare ba na tattalin arziki ba za a iya kuma daidaita abubuwa da yau da kullun ko a gida mutum yake mai musamman wanda suke daukan albashi wanda dama 100,000 yake kai shi wata to ba zai iya kai shi wata ba dole kenan sai dai ya rage wani abin da yake amfani da shi a gida
a nashi bangaren mai sharhi kan al'amuran yau da kullun a kasar Hassan Saudauna cewa dole al'umma su yi wa kasar adalci domin hawa farashin kayayyaki ya shafi kasashe da dama a fadin duniya
duk duniya yanzu abinda ake shiga shine faduwa da tattalin arziki na kowane kasashe a Afrika kasashe 26 sun riga sun shiga yanayin lahawla walakoti na talauci amma ina ga miki dole ne mutane sun zama yan kishin kasa sun zama sun san inda aka kwan sun zama inda aka tashi yanzu idan kika tafi London ki je ki bincike zaki gane a gidajen majami'u wato choci-choci da irin su America ake rabawa mutane abinci saboda tsananin irin rashin da ake fama da shi fuskanta a cikin wa'annan kasashen domin talauci ya yi ma mutane katutu amma wannan duk ba zai hana mu fito mu cewa ita gwamnatin tarayya ta masa kaini da irin kamfanukan da suke ganin cewa an taimakawa al'ummar Najeriya wurin ganin an fita cikin wannan halin
rahoton da ya bayyana cewa an samu ƙari mai yawa a farashin kudin siyan iskar gas man fetur da diesel da jigilan fasinjojin jiragen sama tufafi da dai sauran su Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Shamsi Hamza Ibrahim to kafin mu kai gashirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
gade maganar ta zo
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga ka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu haka anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 3 da kusan minti 17 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma Shirin na kasa a wannan mako ya samu bakuncin Madam Ado Zainabu Abdullah, daraktar wata makarantar firamare dake birnin Kwanni a jamhuriyar Niger, wacce ta tsinci kanta cikin halin tawaya a lokacin da take yar kankanuwa sakamakon rashin lafiya. Wannan yar talika dake matsayin abun koyi a yau, ta tashi da gurin yin ilimin zamani don kaucewa shiga halin da nakasassu da dama ke ciki a kasashe masu tasowa irin namu. Kamar yadda za a ji a kashi na farko na hirar su da wakilin muryar Amurka Haruna Maman Bako.
Alhamdulillah ni dai ina karama ina da shekara 4 ciwon ga zai sami lokacin nan kuma ciwon ga ba ai tsammani ba polio ne tunda kai yana cikin tukunya shi baba na soji ne lokacin da ana ce musu garje sarki Allah to shi ne sai yake tahiya sai bar ni tare da mamata sai a ce mama ta ciwo ne iska ne ta yi tabiyan malumai ta yi tabiyan bokaye da wajen bidan lahiya Allah bai sa akai nasara ba shi ma baba na da ya komo sai ya bi haka nan daga baya sai aka ce a kawo ni hospital national nan yami an ka kawo ni tare da nasaru sun ka ce mini wanga ciwo ba na iska ne ba sunan shi polio sun ka fada ma uwaye na sai suka ci gaba da yi mini magani allura uku a kafafuna kowani kafa allura uku ake mata sai da aka samu wata uku ana yin aikin nan ana tsakai sai an ka tada babana daga Yamai sai an ka maida shi da magaranta kaya to bisa fannin aiki kuma bai iya barin uwata nan ta zauna sai kwashe mu mun kai da magaranta kaya gaba ɗaya daga nan sai aka yi interrupt din
an ka bar wannan
magunguna nan na saru insha Allah daga can da magaranta kaya sai samu wani basharihi basharihin ga yace shi ya iya sani in yi tahiya in Allah ya so sai kama yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah shi dai kahin sati yake kewayewa da ba ni iya tashi ba amma kahin sati yake kewayewa da ikon Allah sai gani yace a bani sanda an ka bani sanda ka sai na tashi tsaye daga nan dada sai na fara tahiya eh tahiyar da nake yi ma kafa guda lahiyar talimi guda ce ba sar lahiya hannun duk lahiyar salau
to daga nan ya akai har zuwa irin lokacin da yalla an ka sake makaranta tunda ana cikin wannan yanayi yalla ana tunanin ya za a yi a saki boko ko barin ki za a yi gida ya abin ya hor
to alhamdulillah ni dai wurin nan sai in ce nagode ma Allah kuma nagode ma uba na Allah ya saka mishi da alheri dan shi yace cikin ɗiyan shi duka ya hiji da ni cikin ɗiyan shi duka dan saboda ina da ragowar ka sai sa ni lakwal da ya sa ni lakwal kuma ni ragowar nan bata sa ni ba in ce bani zuwa tahiya nake lakwal yaran lakwal suna ce mini gurguwa wa'an su ce min lagurges haka nan dai ina tahiya kuma da Allah ya bani iko na samu ilimi dai ina ci gaba cikin karatu kuma babana yana kula
yayin nan yan rayuwa ya kasance tare da sauran dalibai ko kuma irin kallon da su kankan su mushanni ko maza ne ko mata ke miki a cikin karatu
to wajen madanni kai bani da matsala tunda dai da na shiga lakwal ma da ilimi ya shi ko yau mushe na son mutum mai ilimi kuma duk da haka nan suna kokarin su ga na ci gaba ciki suna bani kuzari sosai radda ban yi karatu ba sai an hada ma ubana kuma ubana da kanshi ba mu kwana ne sai ya rike min lesson na iya sa'annan mu kwanta ban yi wani jinkiri ba wajen karatu alhamdulillah salman wajen wayi ana wasa haka wata rana sai a ce maka gurgu me ni bai taba bata min da rayuwa ba tunda na san da ko kaka ne hannuna yana hidda ne ko wajen hada ne kana hidda naka na suya ina hidda na gashi kawai kuma in sun ka cika da cewa gurmun ya sai in ce to Allah ne dai ya san kofar gidan kowa haka ne nake gama su da shi
to kina cikin wannan karatu yalla ko akwai wani kalubale da ke huskanta wata kila a ce bari a ɗebe ki ko a yi miki aure ko wani yalla ba a samu irin wannan matsala ba
to ni dai gaskiya tunda na fara karatu dama zancen army bai kawo ga kaina ba kawai karatu na nasa gaba nace in samu diploma dina in samu inda zan ci da kaina kuma baba na ya bani goyon baya ni da na fara samarci ma bayan na samu diploma dina ne dan ko na samari sun ce za su zo garin sai in ce kai dama dan ku yaudare ni kun ganni gurguwa ku yaudare ni in yi so sai ku tahiyar ku ni ko ban yarda da haka nan wanda yake suna da army ya hito wanda bai suna ya shaha min lahiya hakan gani rayuwa ta ne ni dai ban yi samarti ba irin wannan wanda za a ci samari da ƴan mata ban yi shi ba dan saboda ina da kishin zuci in samu abun hannuna kai in yi bara
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za a je ci gaban wannan tantaunawa a madadin madam Ado Zainabu Abdullah daraktar makarantar firamare a birnin Kwani da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ni Sulai Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
to a gaida malam Sulai yanzu kuma lokacin da Ruwan Abbas zai kama da sharhin jaridan Ghana
jaridar Daily Dispatch da mu soma sharhin jaridar nan yau gabaran mu shine da imam musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa jaridar ta ce daraktan ayyuka na Alan Kogicho Mantan Hobson na Ado ya bayyana cewa dabarar NPP ko yaushe shine iyakan musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa ya bayyana haka ne yayin da yake kare jawabin sa akan al'adan jam'iyyar a wurin campaign din tafiyar motsa jiki na Alan Kirmanti game da abin da Hobson Ado ya ce ne dabarar da NPP ke amfani da shi ko yaushe shine kirka ya zama shugaban kasa musulmi ya zama mataimakin shugaban kasa wannan jawabin ya jawo suka daga mambobin jam'iyyar har yau dai a jaridar ta Daily Dispatch akwai wannan labarin Justin Kodwa Frampton ya kore Hobson Ado daga magoya bayansa jaridar ta ce babban magatakardan jam'iyyar NPP mai mulki Justin Kodwa Frampton ya kore Hobson Ado daga tawagan magoya bayansa saboda mummunan kurucin da yayi wadda zai iya shafan zama lafiya da haɗin kai da jam'iyyar ke da shi Allah sane da matsayin tattalin arziki in ji shugaba Akufo Addo kuma wannan shine labari da Publisher ya ruwaito jaridar tace Nana Akufo-Addo ya ce yana sani sarai da irin matsayi da ɗiyan Ghana ke ciki kuma yana aiki tukur don ya fitar da su daga wannan matsayin tattalin arziki abubuwa ko kadan ba su inda muke so su kasance inda zancin tattalin arziki ake na sani sarai mawuyacin lokaci muke a ciki ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito hukumar daidaita kudin ababen kyautata rayuwa PURC ta kara kudin wuta da kashi 27.15 kudin ruwa da kashi 21.52 somi daga 1 ga watan Satumba haka kuma kwamishin ta bada amincewar ta akan kudin gas wadda yayi CD 44.0 Dr. Ishmael Aka secretary zartarwan PURC yayi bayani cewar ra'ayin gabatar da wannan kudin na ababen kyautata rayuwa daga shekara ta 2022 zuwa 25 wani abu ne da aka yi nazari akai tare da kokwaran muhawara da tuban juna da na leka babban jaridar kasar Ghana ko The Daily Graphic wannan labarin ne ya fi daukar ido mamban majalisa na mazabar da Mekwa Banyasara Juwa Sako take sauke ta a matsayin ministan jinsi yara da kare halin rayuwa zai ba ta isasshen lokaci ta yi wa mazabar ta aiki sosai mambar ta mazabar da Mekwa Banyadai shugaba Akufo-Addo ya sallame ta ranar 28 ga watan Yuli shekara ta 2022 a dalilin kin zuwa aiki a ma'aikatar tata na lokaci mai tsawo sai kuma jaridar The Herald wacce ta ruwaito cewar kungiyar ƴan tiridar Ghana guta a takaici za ta yi zanga-zanga akan tsadan yin kasuwanci tana mai kira a sake nazari wa sassauci da ake wa baki jaridar ta ce kungiyar ta ƴan tiridar Ghana ta daga murya wurin kira ga gwamnati ta dakatar da rangwamen haraji da ake baiwa ƴan kasuwa da kamfanoni na baki a nan Ghana kakakin kungiyar ta guta Joseph Paddy ya nuna cewar baki danna harkokin cikin gida na kasuwanci wannan haraji da aka kebance musu ana yin abun ganin dama da shi yayin da kasar ke hasaran haraji din da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amerika Accra Ghana
to a gaida radwan Allah don kuma muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
mutane da ke mutuwa daga haduran ababen hawa a Amurka ya karu da kusan kashi 7 cikin 100 a watannin ukun farkon shekarar 2022 zuwa 9,560 wanda shine adadi mafi girma na watanni ukun farko tun 2002 kamar yadda hukumar da ke kula ta bayyana jiya Laraba a cikin kiyasi na farko hukumar kula da kare hatsari ta kasa wato NHTSA ta ce mutuwa ta dalilin ababen hawa na karuwa tun lokacin da annoba cutar COVID-19 ta barke a cikin 2021. Jiya Laraba ministan cikin gida ya faɗa cewa akalla mutane 26 suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon gobarar dajin da ta yi barna a gundumomi 14 na arewacin ƙasa Algeria. Kamel Bajud ya shaidawa a gidan talabijin na ƙasar cewa mutane 24 ne suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a El-Tab da ke kusa da iyaka da ƙasar Tunisia. Yayin da tun da farko mutane 2 suka mutu a Sirte. Mako guda kafin wadin tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya kare a watan Janairun bara, ƴan jam'iyyar Republican 10 a majalisar wakilai sun bi sahun gaba ɗaya ƴan Democrat wajen kada ƙuri'a tsige shi saboda ta da tarzoma da aka yi a ranar 6 ga watan Janairu a ginin majalisar dokokin Amurka fiye da shekara guda da rabi bayan haka. Sannan kuma bayan kakkautar suka da aka yi ta yi wa ƴan jam'iyyar Republican da suka fito karar suka yi adawa da shi, Trump ya ɗauki wani mataki na ramuwar gayya. Jiya Laraba hukumomin Taliban da majiyoyin asibiti sun ce wani ban mai ƙarfi ya tashi a wani masallaci da ke Kabul babban birnin ƙasar a lokacin sallar magariba, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama. Mai magana da yawun ƴan sandan birnin Khalid Zardan ya ce da BOA cewa akwai asarar rayuka amma ba zai yi ƙarin bayani ba. Ya ƙara da cewa tawagar masu bincike da leƙen asiri sun isa wurin da fashewar ta faru kuma ana ci gaba da gudanar da bincike.
To madalla masu sauraro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosar ga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. kamar koda yaushe za ku zuwa shafin mu na yanar gizo don sake jin wannan shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ta gabatarwa, sai Sulaiman Abu wanda ya bada umarni ga ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar, nake cewa assalamu alaikum.